والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام
muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin huwacewarsa ne rayuwarmu ta isa wannan rana ta Juma'a da ran Asabar yau 7 ga watan Ramadan shekara 1446 bayan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda har ilau yake 7 ga watan Maris shekara 2025 miladiya mun sake haɗuwa wannan majalisi da masjid sunna a nan titin Sardauna cikin garin Asar jihar Bauchi dan ci gaba da jin fassara da ma'anonin ayoyin Alqur'ani da girma ga wannan hali kula ga Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa Allah ya datar da mu wajen faɗan abin da yake shine as-sawab ya ba mu kyakkyawar fahimta ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji akwai tambayoyi guda biyu da zamu amsa kafin mun ci gaba insha Allah wannan tana tambaya cewa tana cikin sallah ne ta yi raka'a uku sai ta tuno cewa jini ya daga a cikin skirt ɗinta tace to yaya za ta yi to jini na jasa ne inda misali a ce ta idan da sallar ne tukunna ta tuno to sai a ce ba ku amma tunda tana cikin sallar ne sai ta tuno jini a cikin skirt ɗinta to katsewa sallar za ta yi in ma dai ta je ta wanke jinin ko kuma ta canja tubar da take ɗauke da wannan jinin sai ta dawo ta fara sabuwar sallar wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam wannan tana tambaya ta ce tana yin haila wato kamar tana nufin ta saba yin haila ne kwana 7 sai kuma ta yi allura irin ta planet ɗin nan sai yanzu hailarta ta koma kwana 15 yanzu kusan 5 kenan haka take yi to wai sai ta yi tambaya sai aka ce mata ta yi tambaya cewa wai kwana 7 za ta yi wanka ko kuma kwana 15 a tattun da yanzu wannan allurar da ta yi ta jirkita mata tsarin ita al'adar tata kuma ta ce ta koma kwana 15 to ai kwana 15 ɗin shi ne al'adar tata ba kwana 7 ɗin baya ba kwana 15 ɗin ne kuma tunda kwana 15 dama bai tsallaka iya akasar mudda na ita al'adar mata ba inda tsallaka kwana 15 ne to sai zancen ya sake amma tun da iya kwana 15 ne sai a ce za a adadta kwana 15 ne wallahu ta'ala irin wannan allurar da ake yi suna jirkita wa mata yanayin al'adar su don haka ake yayi yin irin waɗannan allura a sai lokacin da aka samu shawara a wajen likita rashin samun shawara a wajen likita a yi allura yana rikita al'amarin al'ada wani lokaci ma abin sai ya rikice ya dinga ba da wahala wajen samar da mafita ne da za a dinga yin ibada don haka abin da yake a'ala shine mata da har suka gamsu cewa za su yi irin wannan to kada su yi abin gaba gari saboda abin da waccan ya yi mata to ba shi ne wata ma zai mata ba ko wace akwai irin tsarin yanayin jikinta a duka samun likita ƙwararren likita a fannin shi ne wanda zai iya yin bayanin in za a iya yi ko kuma in ba za a iya yi ba in kuma har za a iya yi to wanne ne ya dace a yi Allah kuma yake ya dace da mu to muna karatu cikin suratul fathi mun tsaya akan aya ta 11 ne yau za mu tashi aya ta 12 insha Allah wala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim
بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
تو آيات جباتا الله سبحانه وتعالى يا أمتي waɗanda suke yin taqallufi daga cikin almunafiqun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi waɗanda suka noke a baya daga cikin larabawan kauye za su rika fada maka shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana abin da yasa ba mu lika ba dukiyar mu ne muke kokarin kyautatawa imma gonakai ko kuma dabbobi wa ahluna da kuma iyalanmu wala Allah suna cikin wata bukata suna cikin wani rauni da suke bukatan kulawar mu shi yasa ba mu je ba alhali kariya suka fada fastaghfir lana ka nema mana gafaran Allah subhanahu wataala yaquluna bi alsinatihim suna fada ne kawai da harasan su malaysa fi qulubihim abinda ba shine a cikin zuciyarsu ba alal haqiqa abinda ke cikin zuciyarsu nifaka ce ta hana su tafiya tare da annabi zuwa ga wannan kiran da ya musu kunto Allah yace ka fada musu wa man yamliku lakum min Allahi shay'a yazo da siga istifhamiya amma takriri yake yi wane ne zai mallaka muku ai ba wanda yake mallaka muku wani abu in Allah ta'ala yana nufin ya cutar da ku aw arada bikum naf'a ko in Allah yana nufin ku da wani amfani bal kana Allah bima ta'maluna khabira aha Allah dai yana sane da abin da kuke aikatawa wato kana Allah bima ta'maluna khabira Allah bai bada labari ne yana sane kenan da abin da kuke aikatawa dan Allah ta'ala ce bal fil mawdu'ain a waɗannan waje guda biyu da aka ce bal kana Allahu bima ta'maluna khabira da kuma nan bal zanantum Allah ya kalifa rasul wal mu'minun wato lil intiqal ana ciran magana ne min garanda ila akhar daga wata manufa zuwa ga wata canga abin da suka faɗa sai aka cire maganar ba haka bane sai aka koma zuwa ga wani to nan ma Allah ta'ala ce bal a'a ai wancan uzurin da kuke faɗa har ma kuna cewa annabi ya nema muku gafara kawai dai zanantum allan yanqalib ar-rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada ai kuna tsammani ne ko a tunaninku kuna ga tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da mu'minai ba za su dawo ba yanqalib ayarji'a annabi wai da mu'minai ba za su dawo ba ila ahlihim zuwa ga iyalansu abadan har abada domin kuna tunanin cewa za a kashe annabi ne sallallahu alaihi wasallam abinda suke ambatawa ma yayin da annabi ya fita suna cewa inna muhammadan wa ashabahu akalat ra'sin la yarji'un cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa halaka su kawai za a yi a can shine akalat ra'sin kashe su za a yi baki daya babu wanda zai saula ba mai dawowa gida shi ya saka suna tsoron su ma kada a kashe su tare da annabi in ya fita yaki shi yasa suka ke fita ba ma yaki annabi ya fita ba nan ya tafi yin umara ne amma sai suke ga ai Quraishawa za su afka musu wanda ake neman sa ma dan a kashe har a ganansa ina kuma yanzu gashi ya kawo kansa har wajen mu to kawai sai suke tsammanin cewa annabi ai ba zai dawo ba shi ya saka suka ki to irin wannan shine har ma lokacin da za a je yaki suke kin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma wadanda aka kashe cikin sahabban annabi a yakin Uhud su munafikan suke cewa inda sun zauna a gida basu ba annabi ba aida ba a kashe su ba kaga nan alama cewa basu da imani dama basu imani da Allah ba suke zaton haka Allah madaukake yake cewa kullum kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alaihimul qatl ila mawaji'ih ai ku din ma da a ce a gida kuke kuna zaune inda Allah ya rubuta a wani waje za a kashe ku wallahi sai kun fito da kanga sau nawa mutum zai kama hanya yana hanzari dan yaje shi inda ajalinsa yake yana faruwa saboda Allah ta'ala ne kona shi ya tafi can din don haka ashe zuwa wajen yaki ba shi ne yake sanyawa mutum ya mutu ba zama a gida ba shi yake sanyawa mutum ya ci gaba da rayuwa ba wa man haba asbabal manaya yanallahu wa in yaqa asbabas sama'i bisullabi haka mai waki ya faɗa san Zuhair yace duk wanda yake tsoron mutuwa to ai mutuwa sai ta same shi wa in yaqa asbabas sama'i bisullabi ko da a ce ya saka tsani ne ya gudu ya tafi sama ya buya mutuwa sai ta same shi ai shine Allah ta'ala ya ce aina ma takunu yadrukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada to nan abinda kawai ya hana su tafiya ba wancan uzurin da suka faɗa shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ƙarya suke yi shine Allah ta'ala ya ce zanantum an lan yanqaliba rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada kun dai tsammani ne kuna tabbaci ku a cikin zuciyarku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran mu'minan da suka fita da shi mutum 1400 ba za su dawo zuwa ga iyalansu ba har abada wa zuyyina zalika fi qulubikum kuma ka kawata wannan mugun tunanin a cikin zuciyarku ai zayyana lakum shaytanu shaytan ne yake da ya kawata musu annahu yusta'saluna bil qatl cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama za a halaka su baki daya akan kashe su istisal shine a tumbuke mutum tun daga jijiya ya zan babu shi mana za a halaka ku babu ya dawowa fala yarji'una ila almadina suna zaton cewa wai annabi da mu'minan da suka fita ba za su dawo zuwa ga madina ba Allah ta'ala ya ce wa zanantum zanna sau kuka mummuna zato kaga qur'ani nan ya nuna mana akwai zato wanda yake mummuna sannan kuma akwai zato wanda yake me kyakkyawa laula in sami'tumuhu zanna almu'minuna bi anfusihim zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkun mubin cikin suratu an-nur dangane da hadithatul ifki da yazo shi to kage kenan ashe zato akwai wanda yake mai kyau akwai wanda yake mummuna shi yasa ka dama qur'ani bai yi masa to bugun kadanya ba a sai aka ce inna ba'da dhanni ithmun a cikin wani zato akwai wanda yake nazunubi ni wanne ne nazunubi shine irin wannan wa zanantum dhanna sawu kuka yi mummunan zato ma Allah kuna tunanin Allah ba zai tsare annabinsa ba kuna tunanin Allah ta'ala ba zai tsare mu'minai ba kaga an munan zato ga Allah kuma an yi mummunan fata to ba a san wannan abinda ake bukata shine kyakkyawan fata zato na alheri kowane mutum idan aka zo aka ce maka wani ba mutumin kirki bane baka san shi da muni ba baka san shi da wani aibi ba sai aka zo ana faɗan mummunan magana da game da shi ba shi mafita a cikin mutum kar ka yadda ka ce wani mu san wani abu game da shi sai alheri to wannan shine kyakkyawan zato Abu Talha al-Ansari da shi da matarsa yana cikin gonarsa sai matar ta zo ta sai ta ce ya Abu Talha ka ji abin da ake faɗa dangane da ummul mu'minin Aisha lokacin da ake yada zancen nan na kawai abin da a cikin madina ko na ji ana faɗa game da ummul mu'minin Aisha ka samu labari sai ce na samu labari kuma ƙarya ne sai faɗa sai ce ya ke wance abinda ake je ko ummul mu'minin da Aisha ke zaki tace subhanallah wallahi bazai mu tace ce to Aisha ta fiki alheri a wajen Allah ta fiki daraja abinda yake kore wa kanki kore mata
Allahu akbar
to akan su aya Allah madaukaki ya saukar da wannan aya yayyabo yace ai koyi da su to wannan shine wato husnul zanni kenan akwai husnul zanni akwai kuma su'ul zanni kyakkyawan zato akwai mummunan zato to kowanne mu'mini ana so a masa kyakkyawan zato ne kyakkyawan zato kada kawai daga an baka labari dangane da wani ana aibata shi ke da kawai sai ka karba a yi masa kyakkyawan zato mutumin kirki wannan abin da aka faɗa kuma ƙarya ne kuma wannan abin ne bai shiga kunne na ba ma balle na yadda kuma wannan abin da aka faɗa ba ba za a taba ji a baki na na faɗa ba kuma ba zan yi aiki da shi ba kuma ba zan rika ganin wannan din da abin da aka faɗa ba to kaga wannan shine husnul zanni amma abin da ya bayyana maka karara dangane da mutum to wannan shine zaka ganshi da abin shi ma ba tare da aibata shi ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum shi yana san at-tafa'ul kana yuhibbu al-fa'la wa yakrahu at-tiyara haka yazo a cikin hadisi da Imam Bukhari ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana san al-fa'la shine at-tafa'ul me at-tafa'ul kyakkyawan fata kullum annabi shi kyakkyawan fata yake so baya san at-tiyara menene at-tiyara anan ana nufi at-tasha'u an kawo shi da lafazin at-tiyara amma ana nufin at-tasha'u annahu ya san shi'umci to me yake nufi kyakkyawan fata me yake nufi da shi'umci at-tafa'ul shine a lokacin da misali a ce abu ne bai zo ba sai ake dan fargaba abin nan zai yiwu ko ba zai yiwu ba to sai a ce a wannan abin zai yiwu insha Allah abu ne ake gabe tsananin wahala ana ga kaman ba za a ci nasara sai a ce a haba kai wannan abu za a ci nasara ai ana tare da Allah kaga wannan shine tafa'ul abin ana ga akwai wahala akwai sarkakiya akwai cikas akwai kalubale amma ko ba a kakaraye ba ko ba za a yi mummunan magana ba to annabi yana san tafa'ul ba a san tasha'u unfortunately mu kuma tasha'u ne shi yafi yawa a bakin mutane
haka ne
yanzu ko shugaba ne idan aka ce sai ci haba wannan shugaban shi ma irin nada ne ina zaka ga wani abun kirki duk ɗaya suke to kuma sai ya zama ɗaya baka yi tafa'ul kai shi'unci mummunan fata kai makanka ana so a yi kyakkyawan fata ne eh ina sai ci a wannan ai in Allah ya yarda za a samu canji muna fata ubangiji zai daidaita shi za a samu kyakkyawan abu a wajensa tafa'ul kenan kyakkyawan fata amma in kai mummunan fata to sai bika kuma ya zaka kai ka jawa kanka to kaga su a wajen sun yi mummunan zato ne ga Allah subhanahu wataala Allah madaukaki yace inna zan ana inda zanni abdi bi ina nan a inda bawa na ya zace ni inji Allah ta'ala in kai ma ubangijinka kyakkyawan zato to ubangiji ta'ala yana nan inda ka sa kai zatonsa idan kai wa Allah ta'ala mummunan zato kana ga Allah ba zai iya kaza ba to sai Allah ya barka da abin da kai wa kanka fata to dan haka kullun azamanto masu tafa'uli masu kyakkyawan fata fata na alheri to nan Allah ta'ala ya ce wa zanantum zanna sawi kuma kuka yi mummunan zato wa kuntum qauman bura kuma kuka zan mutane halakakku ba'ir wato jam'u ba'ir shine bura ai halikina inda Allah bi hadha dhanni za ku halaka a wajen Allah saboda kun yi wa kanka mummunan zato kun yi mummunan zato ga Allah sai Allah ta'ala ya jefa muku abinda kuka yi fata makan Allah ta'ala ya ce wa man lam yu'min billahi wa rasuli dukko wanda bai imani da Allah da manzansa ba mutum ya ta'allaka imaninsa da Allah a kowane lokaci to wanda bai ta'allaka imaninsa da Allah ya yi imani da manzon Allah ba Allah ce fa inna a'tadna lil kafirin sa'ira lalle mu mun yi tattalin wutar sa'ira wata gobara ga waɗanda suke kafirai Allah ka tsare naran shadida wata wuta ce mai tsanani wa hadha yadullu ala anna al mubay'ata hiya dukhulul islam minhu wannan yana nuna su mu bai'ar da ake so su yi su munafikai shine su shiga ma musulunci su kyautata musuluncin su domin shiga musulunci a wajen kafir ko shine mu bai'ar sa ga Allah da manzansa falamma khalaqa al-amr bil khuruj alladhi tulaba minhu amma da suka saba umarnin da Allah ta'ala umarnin da annabi ya musu suka kifita fitan da aka nema su yi tare da annabi samu minan naqidi sai suka zan cikin wadanda suka warware mubaya'a ma'ana tamkar mutun in yana musulunci ya bar musulunci saboda wani aiki da yayi na nifaka ko yayi rudda yanzu kaman ya warware mubaya'ar sa kenan to su kin fitan nan da suka yi kin fita kuma ba bisa uzuri ba ba kuma na sako ba a kin fita ne na nifaka saboda sun yi ma Allah mummunan zato to wannan kaman sun warware mubai'ar da sai wanda ita ce shigar su musulunci ma annahum lam yahduru almubai'ata ala Allah ya firu bil hudaybiyya ta da cewa basu halarci inda aka yi wa annabi mubai'ar ba ma wanda aka yi cewa ba za a gudu ba ko yaƙi yaran cade wanda aka yi a hudaybiyya suna su ba ita ake nufi ba tunda dama ba su je ba kenan su warware mubai'a a wajen su in an yi magana da aka yi a can baya wato nifaqar da suka yi ita ce warwarewa mubai'a da suke ma Allah da manzansa fasaru kuffara sai suka zaman to kafirai sa'in nan ma al kuffaru alladhina lam yu'minu billahi wa rasulihi sai suka zaman to tare da kafiran da dama tun asali ba su yi imani da Allah da manzansa ba wastahaqqu sa'ira a dalilin haka ne suka cancanci wannan sakamako na shiga wuta ta sa'ira saboda aljaza'u min jinsil amal Allah yana bada sakamako ne a bayi irin abin da suka yi eh wa jaza'ul wa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan ai babu sakamako na kyautatawa sai kyautatawa shi ma daga mahalicci wa jaza'u sayi'atin sayi'atu mithluha sakamakon munanawa kuma da bawa yayi ta janibin ubangiji shi ma zai samu mummunan sakamako wanda bayan su Allah yana yi wa bayi sakamako ne kwatankwacin irin aikin da suka yi in khairan fa khair fa in sharran fa shar Allah ka taimake mu wajen alheri thumma hazzarahu ta'ala bi qawlihi sannan sai Allah ya musu gargadi da fadin sa walillahi mulku samawati wal ardh mulkin samai fa da kasa da Allah ta'ala yake ya Allah shi mallaki sama shi mallaki kasa duka ikon sa ne kada wani ya tsarmata dan yayi kutungula a addinin Allah ko kuma dan ya dirƙe a gefe guda yana kafirci yana yin abubuwa da Allah da manzansa baya so yayi tunanin cewa ya fita ne daga saitawa ubangiji a Allah ya kyale shi ne zuwa lokacin za a kama shi liyawmit tanad shine an kyale shi ne wa umli lahum innaka idimati in Allah ya ga dama ya kama shi a nan duniya ko ya masa jinkiri a kiyama ya masa azabar da ta cancance shi don haka mallakar sama da ƙasa baki daya na Allah ne subhanahu wata'ala ya zaffiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha kuma shine yake gafarta wanda ya ga dama kuma yake azabtar da wanda ya ga dama ba a tilasta Allah akan al'amarin da zai to amma Allah ya sanya maka kansa adalci Allah madaukaki ya sanya maka kansa adalci yana da dama ikon sa ne idan wannan siffarsa ta al-aziz buwayayye in an ce al-aziz mai buwaya wanda ba abin da ya gagare shi wanda kuma zai iya aikata duk abin da ya ga dama ba wanda ya isa ya masa katsalandar a abin da yake yi sai yadda ya ga dama zai yi kuma ba wanda ya isa ya kubce masa dan ba wanda ya gagare shi wannan shine siffa ta al-aziz saboda shi yayi halitta kayan sa ne nasa ne mallakar sa ce shine mai sarrafa su yadda yake so yana da dama ya sarrafa su yadda ya ga dama dan bayin sa ne shi yayi su yana iya tafiyar da su ma ya kawo wasu da Allah ya halaka waɗanda suke ban ƙasa ya kawo annabi Adam akwai wanda ya tume shi akwai wanda ya isa ya shishige cikin lamarin ikon sa ne har kudin aka kawo ku kuma kuke shakan arzikin sa da iska duk abin da kuke aban kama da shi a duniya cikin arzikin sa ne shi ya baku to yana daga yana da dama yana da iko buwayayye ne wannan sifata al-azizu tana nuna Allah ta'ala da zai kama bayin sa baki daya saka sa a wuta adalcin sa ne ba wanda sai ce masa kana saboda mallakar sa ce shi halice su ai ya ce halice wannan su ma dan wuta ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس يبعد سنفس الله كثيرا من الشيء يا جهنم تشوس دموتا لا يسألوا عما يفعلوا هم يسألوا الله شباعة تنبينس أكان أبن ديفا كوبا يدى يحد التقون زيكي لإيكون يتنبيوك 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 أتنبيوك تدعك وانا سنفة العزيز تاقم كومي تو إنكسا سنفة العزيز annan ne zaka fahimci kuma kai godiya ka fahimci siffa ta ubangiji ta al-ghafur mai gafara ar-rahim mai jin kai al-wadud mai nuna soyayya in ka fahimci siffarsa ta al-aziz to anan ne bawa zai yi godiya ya ƙara appreciating abinda Allah ta'ala yayi na yafiya zai ƙara jin daɗi yayi godiya ma ubangiji a dalilin dama da zai ba mu wasu bayin sa da falalar sa ya sa su aljanna wanda yake da buwaya al-aziz yake da ikon yayi abin da ya ga dama kuma yanzu sai ka masa laifi kuma sai saka aljanna ya yafe maka kuma ba wanda ya sace bai ma Allah ne dai kullukum khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun sai manzanni da Allah ta'ala ya musu isma suma cikin alqur'ani Allah ya ambaci laifukan da wasu manzanni suka yi hatta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Allah madaukaki yace masa afa Allahu anka lima azinta lahu ai alifazin Allah ya nuna cewa ya aikata wani abu ne wanda ba haka Allah yake ba me yasa ka musu abuwa amma sai Allah ya so magabatar da yafiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wama Allah ya tawashi asiga ta tausasawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kada annabi ya razana to dan haka in ka san siffa ta al-aziz to anan ne zaka san in Allah ya ce yayi gafara ga wanda ya ga dama nan zaka ji dadi ka ƙara fahimtar karamci na ubangiji da adalcin sa to shi saka Allah ta'ala ya ce yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah yana gafarta wanda ya ga dama kuma ya azabtar da wanda ya ga dama da ya sima atma ahumul fariqa nan Allah ya ambata wa munafiqan ne domin ya karya kwadayinsu wanda yake alfariqa wufantaccen kwadayi istighfarun nabi wai har suna neman annabi ya nema musu gafara a wajen Allah kan difaqan da suke shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana haka ba suke ce sun yi nifaqa kuma suna roƙon annabi ya nema musu gafara to irin su ne Allah ta'ala ya ambata ya ce astaghfirta lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara da za ka roƙa musu gafara a wajen Allah kar ka ce Allah ka gafarta mu waɗannan Allah ka gafarta waɗannan abin da suka aikata Allah ka gafara kai sau 70 kana nema musu Allah ce ba zan gafarta musu ba annabi ba dan gata ba shi ne yake da addawatul mustajaba in ya roƙa yi masa ake yi to Allah ta'ala ce ba zai gafarta musu ba saboda laifin su yayi sanadi inda zai gafarta musu dai ne idan suka tuba su da kansu suka daina nifaka suka kyautata imani nan kan Allah yana gafartawa bawa duk in ka tuba rabbi ko yayi kafirci iya kafirci idan ya dawo zuwa ga Allah subhanahu wataala ya musulunta Allah zai yafe masa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yaqulu faqad marra sunnatul awwal Allah ya ce ka ga waɗanda suka yi kafirci in yantahu in suka hanu daga kafircin nan suka daina suka musulunta ingantaccen musulunci yughfar lahum ma qad salafa za a gafarta musu duk abin da ya wuce a baya karamcin Allah ba yana da yawa to don haka na Allah subhanahu wataala yace ba zai gafarta musu ba wa kana Allahu ghafuran kuma Allah ta'ala ya kasance mai yawan gafara ne liman yasha'u ga wanda ya ga dama wala yashau, kuma Allah baya ganin damar gafartawa illa liman taqatada alhikmatu maghfiratuhu min almu'minina, face wadanda hikimar Allah ta'ala ta hukunta ya yafi musu kurakuran da suka yi cikin mu'minai duna man adahu min alkafirin, amma banda wadanda suka wulince su cikin kafirai, kafirin Allah baya yafi masa laifin da yayi. Yanzu kafirin idan yayi laifi sai kuma ya tuba wajen Allah yace Allah ya yafi masa, Allah ba zai yafi masa ba, to shi dama din gurungun ma fa ba shi da tushe. Duk wata alfarma Allah ta'ala yana yin ta ne ga mu'mini, duk alfarma da ka sani Allah yana yin ta ne ga mu'mini. Mutum ya laifi ya nemi gafarar Ubangiji, Allah ce ya yafe masa, alfarma ce da yake wa mu'mini. Kafiri da zai nemi wannan alfarmar ba za a yafe masa ba, sai dai in ya nemi alfarma ne ya bar kafirci ya dawo zuwa ga musulunci, to anan shi ma ya samu wannan alfarma. A ce kai aiki ɗan ka samu lada, alfarma ce ta Allah, amma mu'mini yake yi wa kafiri ba ya masa wannan alfarma. Shi ya saka shi kafiri in yi aikin alheri ba shi da sakamako, iya ladan kafiri a nan duniya ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kafiri sakamakonsa ba, duk ayyukan alheri da ya yi a nan duniya ne Allah zai sa ya taya bansa ya zama mutumin kirki mai faɗan gaskiya, yana kirki a mutane. Ba a san shi da faɗan ƙarya ba amma kafiri ne, ba a san shi da cin amana ba amma kafiri ne, ba a san shi da zalunci ba amma fa kafiri ne. Za ka samu kafiri ka ganshi yana da irin waɗannan al-akhlaqul hamida, kyawawan ɗabi'u waɗanda musulunci yake so, to kar ka fifita shi akan kafir, akan musulmi, wallahi banza ne, banza ne. Waɗanda za ka ga wai suna fifita kafiri akan musulmi, wannan ba su fahimci musulunci ba. Wanda ya fahimci musulunci baya fifita kafiri akan musulmi. Duk kyakkyawar ɗabi'ar da kafiri yake yi, duk mummunar ɗabi'ar da musulmi yake yi, ma dama musulmi ne yana da imani, wannan imani da Allah ne shine mafificin komai abin da Allah yake so, don haka darajarsa ba za ta zama to ɗaya da wanda yake kafiri. Hal yastawi al-a'ma wal basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat, haka Allah ya faɗa. Kwatance ake tsakanin mumini da kafiri ba za su zama ɗaya ba, sai dai musulmi ya yi asara in har yana da imani ko ba a same shi da kyakkyawar tabi'a. Musulmi ya yi asara in har yana da imani ko ba a same shi da bin Allah subhanahu wa ta'ala da ababen da musulunci ya koyar ba, nan ya yi asara. Sai ya je kiyama Allah ya sa shi a wuta tare da kafiran, amma dai darajarsa ta fi tasu, kuma shi imaninsa a ƙarshe zai fidda shi daga wutan Allah ya shigar da shi aljanna, saboda yana da alfarma. Shi ko kafiri duk kyakkyawar ɗabi'ar da yayi Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, shi kyakkyan aiki ne ba zai masa amfani ba a kiyama, sakamakonsa a nan duniya ne za a aide shi a ce ogawa na akwai kirki, mutane ai ogawa ne duk kasuwan nan ba wanda ya kai shi arha, ai mutumin kirki ne, to yaban shi sakamakonsa kenan, yaban da za ku dinga masa a nan duniya. Amma kiyama ba shi da komai, da zai musulunta sai ya samu da to. Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu ghafuran, Allah ta'ala ya kasance mai gafara ne a liman yasha'u wa la yasha'u illa liman taqtada alhikmatu maghfiratuhu min almu'minina duna man adahu min alkafirin fa hum bi ma'zalin an zalika qat'an, domin su kafirai sun ciro daga samun gafara Allah sam har sai sun dawo musulunci. Rahiman kuma Allah mai jin kai bi man sha'a, ga wanda ya ga dama. Kazalik, kamar da yadda aka faɗa a baya, ma'ana mu'mine ne masu samun rahmar Allah amma ba da kafir. Thumma bayyana ta'ala anna man zahara isyanuhu fi amri Allahi bi su'i dhannihi billahi fihi, sannan Allah ta'ala ya bayyana cikin ayoyin da ke tafe cewa wanda saɓansa ya bayyana saɓo fi amri Allahi cikin al'amarin Allah, lisu'i dhannihi billahi fihi, saboda mummunan zaton da ya ma Allah a cikin abu, ya yi wa Allah mummunan zato a cikin lamari, ya saba ma Allah a dalilin haka, saboda ba a yi wa Allah mummunan zato. kyakkyawan zato ake ma Allah subhanahu wa ta'ala. To sai ma Allah mummunan zato, wannan ya sabbaba shi yin sako babba. Thumma arada an yashtarka fi ma yadhunnu fihi khaira. Sannan a janibi guda kuma sai aka samu wani bangaren da yana yi ma kuma Allah kyakkyawan zato anan, yana so ya tarayya da mu'minai a cikin alhali yayi ma Allah mummunan zato a baya wanda ya fidda shi cikin musulunci. To yumna'u, za a hana shi yin musharaka da mu'minai a cikin wannan aiki. Hatta ya tuba, sai yayi tuba ingantacciya ya zamanto musulmin kirki. Wa tazhara taubatuhu, kuma tubarsa ta bayyana. Fa kana shi ne sai Allah ta'ala ya ce,
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
نعم. الله تعالى يقول سيقول المخلفون waɗannan da suka roke a baya ba su bi annabi ba sallallahu alaihi wasallama za su ruka cewa ai al-mazkuruna waɗannan da aka ambata idan talaqtum ila maganima idan kuma kuka tafi zuwa ga wata ganima ai da Umar za a ji annabi ce ku huto mutum suka ce mu je Makka da yaƙi ma yaya aka rabu da su lafiya balle mu je aka salin halin man da mu da suka aka dawo suka yi ta ƙarya suna cewa gonakanmu ne dabbobinmu ne iyalanmu ne wani wane ne. To yanzu kuma idan mu'mine za su fita zuwa ga wani yaƙi wanda suke ga kamar akwai garaɓasa a cikinsa idan talaqtum ila maganiba idan kuka tafi zuwa ga wata ganimomi hiya mahallun wato wani waje yadhunnuna annakum satajiduna minhu maganima wanda suke da tabbas cewa za ku samu ganima a can jam'u magana ne kenan ai ghanimatan min amwalil muharibin wa sabayahu za ku samu ganima daga cikin dukiyoyin waɗanda za a yaƙa za kuma a samu bayi daga cikin su. To idan kuka tafi zuwa ga wannan ganima li ta'khudhuha dan ku je ku amso ta kaga na sai Allah ta'ala ya mutu abun baka ban duka dauka ko yaki ne za a je yaki kuma wanda su munafike suke ga ai mai sauki ne za a samu kuma ganima mai yawa alhali da sun ki fita inda ba yaki ba ba tafiya umara sun ki fita saboda suna ga in an je za a kashe su yanzu kuma an zo za a tafi yaki da tafiya umara da tafiya yaki wanne ku wahala wanne ku barazana yaƙi ya huba razana ko? To amma da yake can sun yi wa Allah mummunan zato sai ba su fita ba duk da cewa shi ne wanda ba barazana wannan kuma da yake yaƙi ne shi kuma da yake sun yi wa Allah kyakkyawan zato suna ga cewa za a samu nasara dan abokan gaba ba su da ƙarfi wataƙila irin na mu'minai kuma za a samu ganima sai su ce zaruna nattabi'ukum ku bar mu mana mu bi ku kaga wata su abin da suke so sai ne sai duniya ganima sai duniya ku bar mu bi ku mana linuqatil ma'akum dan mi yaqi tare da ku yuwaruna bizalika dhannahum akhdhal ganima amma suna koi zaton da suka yi ne a zuciyarsu cewa za a samu ganima ne ma'al mu'minina tare da mu'minai kar mu bari garaɓasa ta bar mu Allah yace yuriduna an yubaddilu kalam Allah wai suna nufi ne bidhalika alqawli da wannan magana an yubaddilu kalam Allah su musanya maganar Allah ai qawluhu ta'ala fi tauba nan malam yace wadanda Allah ta'ala ya cikin suratul tauba fa in raja'aka Allah ila qa'ifatin minhum فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا الله yake goranta wa mu'minai lokacin da aka je yakin Tabuka da aka dawo munafikai sun ke zuwa sai Allah ta'ala ya ce fa in raja'aka Allah idan Allah ya dawo da kai ila qa'ifatin minhum zuwa ga wani bangare cikin munafikai فاستأذنوك للخروج sai kuma suka nemi izinin ka za su fita da kai yakin gaba fa qul ka ce musu lan takhruju ma'iya abadan har abada ba za ku fita tare da ni ba wa lan tuqatilu ma'iya aduwa har abada ba zan ƙara zuwa yakar abokan gaba da ku ba innakum raditum bil qu'udi awwal marra ai kun yarda ku zauna a gida ne karan farko to me yasa kanzu za ku ce za ku bi ni ba ni ba ku inda a hidimar yaki ne fa ka'udu ma al khalifin ku ci gaba da zama da waɗanda suke zauna a baya ba ma buƙatar taimakon ku Allah ya ce ku gaya musu haka to nan malam ya ce wannan ayar ita ce suke so wai su musanya annabi ya musu izini a tafi kaga in ya musu izini aka tafi ai kamar sun canje wannan ayar kenan ko baddalu kalam Allah to shine wai yuriduna an yubaddilu kalam Allah قل لن تتبعونا اما wannan wasu malamai sun ce ba wannan ayar ake dafi ba nan da aka ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna nufi su musanya maganar Allah maganar Allah da ake nufi ba wannan ba maganar Allah da aka yi ne a baya cewa Allah madaukaki yace yayi wa manzon Allah buɗi buɗi kuma wanda yake bayyana ne shine bai'atul ridwan da aka yi mun ji bayani ko kuma sannan Allah madaukaki yayi wa duk waɗanda suka yi bai'atul ridwan cewa zai musu buɗi a gaba buɗin kuma shine wanda yazo shekara da ta dawo fatu khaybar da aka yi yakin khaybar aka yaki yahudawa a khaybar suna da dukiya da manya-manyan gonakai na dabinai a wannan waje to wannan shi ne alƙawarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa mu'minai da suka yi bai'atar ridwan cewa zai buɗa musu buɗi a gaba ya musu albishir wannan buɗin kamar yadda za mu ji aya a gaba ta bayyana ƙarara to don haka shi ne abin da ake nufi kamar yadda wato Imam al-Mufassirin Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya ambata cikin tafsirinsa yana cewa hiya maganimu khaybara abinda ake nufi a nan wajen yuriduna an yubaddilu kalam Allah ana nufin ganiman khaybara Allah ya yi alkawarinta ga waɗanda suka yi bai'atar ruwa su kuma yanzu suke so su ma su je don su samu kaga kenan sun canja ko sun yi kutse cikin mutanen da Allah ya yi wa alkawarin tasu ce shi ne Ibn Jarir ya ce iya magana mu khaybara kad wa'ada Allahu ahla al-hudaybiyya Allah ta'ala ya alkawarinta ga ƴan hudaybiyya shi yasa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai je shi yakin khaybar babu wanda ya je wannan yakin in banda waɗanda suke ahlul bai'atir ridwan su ne kawai suka tafi yakin mutum ɗaya ne a cikinsu da je yakin ba saboda wanda ne shi ne Jabir ɗan Abdullah tunda su ne Allah ya musu alƙawarin cewa za ku samu ganima kuma da aka je aka yi yakin yaƙi ne mai zafi an kashe sahabban annabi saboda suna da yaƙi mutanen ba na wasa ba amma cikin kwana ɗaya aka ce su da Nasar annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo shi Ali ibn Abi Talib ya ba wa tuta ya rufe annabi ya je farfajiya da asubahi bayan da ake sallar asubahi gari ya bude annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara sau uku kamar yadda Imam Bukhari ya kawo ya ce kharibat khaybar bayan ya ce Allahu akbar sau uku ya ce kharibat khaybar inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul murdabina arana ne aka ce nasara ta su to jaga dan abdullahi bin jaba amma sai Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ma araba da shi ganimar yana da kaso kaman yaje yakin saboda dama Allah ya alƙawarin wannan ganimar da gasuwa har abinan bai'atar ruwa haka sai aka bari shi ma Jabir dan Abdullahi haka nan Imam al-Qurtubi Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi shi ma cikin tafsirin sa ya goyi bayan wannan bayani da Ibn Jarir at-Tabari ya kawo wannan dalili har ila idan har an ce yuriduna an yubaddilu kalam Allah ana nufin wannan ayata cikin suratul tauba ne to sai yace gazwatu tabuka waqa'at ba'da al-Hudaybiyya wa fathi makka ai ita yakin tabuka ya faru ne sai da aka yi bai'atul hudaybiyya kuma aka yi fathu makka tukunna aka yi yakin tabuka kun gane dalilin to ban fitar da shi fili an yi bai'atul ridwan a wace shekara ne furkan ta tarihi ne an yi a wace shekara aina faɗa ajiya ba na'am barakallahu fik shekara ta shida aka yi bai'atul hudaybiyya a nan ne Allah ya musu alƙawarin ko haka ne ko kuma ya ba da labari cewa ga abinda munafukai idan ka dawo gida za su ce in za ku je ku yaƙi za mu bi ku suna so ne wai su musanya kalmar Allah sai aka kawo dalili aka ce kalmar Allah ana nufin wannan ayar ne wannan aya kuma a cikin suratul tauba take suratul tauba kuma an saukar da ita ne marji'ahu min gazwati tabuk wanda bayan yaƙin tabuk kuma an yi shi a shekara ta 9 ne bayan hijira kaga shekara ta 6 aka yi bai'atul ghuwan aka yi bai'atul hudaybiyya a dawowar sa gida aka masa wannan alƙawar sannan da shekara ta kewayo shekara ta 7 shine aka yi fatu khaybar sannan da shekara ta kewayo ta 8 shine aka yi fatu makka har abin nan aka yi gazwatu hunain aka ci ta'if shekara ta 9 shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita domin ya je ya haɗu da Romawa a can ƙasar Sham Romawa yakin farko da za a yi musu to a wannan lokaci ko kuma yaki na biyu kai yakin farko shine jeshin Umara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutane guda uku duka aka kashe su wanda dai mun san shi a cikin hadisi mashhur to don haka kake nan wannan suna tabbatarwa Ibn Jarir da Imam al-Qurtubi ba wannan bane domin akwai su malaman da suka faɗi haka shine shi malam ya rubo wannan aya ya dalili ne ta amma ba ita ake nufi ba abinda ake nufi yuriduna an yubaddilu kalam Allah ana nufin wannan wato alƙawarin da Allah ta'ala ya yi ma waɗanda suka yi bai'atul ridwan suna so su musanya qul Allah ta'ala ya ce ka gaya musu lan tattabi'una har abada ba za mu bar ku bi mu ba kadhalikum qala Allahu min qabl ai haka Allah ya gaya mana tun a gabani lokacin da aka yi bai'atul ridwan ya ce alƙawari ya yi shi ne na ganima da za ta zo a gaba ne ga waɗanda suke wannan bai'atul ridwan ma qala Allahu shay'an wa to fa sayqulun su kuma sai su rika cewa ma qala Allahu shay'an fi man ina min al-khuruj ma'akum ai Allah madaukaki ba abin da Allah ya saukar muku yace a hana ku fata ku ne kawai kuka kaga da kanku bal tahsuduna na kuna mana kyashi ne kawai kar mu sani shin sahabbai ne suke faɗan wannan magana na cewa lan tattabi'una kada ku bi mu gaba ɗaya sahabbai ne za su ce musu kar ku bi mu waye zai faɗa Allah ne ya faɗa kuma manzansa ne zai isar da saƙon ko annabi ne zai ce kar ku bi mu wannan yaƙin to yanzu kuma sai suka ce bal tahsudunana kyashi kawai kuke mana yanzu da wa suke da annabi suke ba yadda za ka fahimci muna kai matsiyatan mutane dama ba su da imani duniya ce kawai a gabansu ushe saka zaka wato har yanzu akwai irin wannan musalamun nifaka da tattare da mutane Allah ya sarrafa amin a kodan da imanin da ya shiga cikin zuciyarsu sosai ba abinda ransu yake so ko shine abin da suke bidiya in a Facebook ne in a social media ne in a kobe ne ne za su iya zakin kowane malami abu yayin da sai ka dama saboda ya bada wata fatawa da su masu makanci na ka dusa ba a fatawar musu ma sa gane komai ba amma malami zai iya bada fatawa kokarin ijtihadin sa da abin da ya duba su kuma sai su ci mutuncin sa akan fatawar da malami ya bayar shi kuma ba kowa bane ba billahi da zai kira shi kira Allah an taraka fa zai ce in zai kira zai ce Allah an taraka fa kaga mai ma iya karatu ma ko amma kuma zai iya dauka a Facebook zai zazzagi malami akan fatawa ce malamai masu san zuciya malamai ya faɗi duk abin da ya ga dama Allah ya sauka Allah ya gyara mana al'umma to don haka waɗanda ba su da ladabi dama su ne suke sakin bakin su a kayan masu daraja kaga munafukai ba su da ladabi ba su imani ba wai sai suke gaya annabi da mu'minai bal tahasuduna la a'a Allah bai ce kar a hana mu ba ku ne da kuke mana kyashi kawai hasada kuke mana an nusiba ma'akum minal ghana'im kar mu ma mu je mu samu ganima tare da ku فقلتم ذلك سيكون فقد هكا wannan abu yayi muni bal nan ma intikali ne al mujadalatihi kanu la yafqahuna illa qalila ai ba su kasance suna fahimtar komai bane ma ta kullu lam duk azan da kake musu la anna shiqa'a qabahu saboda rashin rabo ya rinjaye su wanda rashin rabo ya mabe shi wallahi baya fahimtar gaskiya zuciyarsa bata sarkaka ba ma'auninsa shi na hidimar addini sai ya zamanto kullum duniya ce a duniyan ce ke fassara addini shi kuma addini da nassosi ana fahimtarsa ne wato ta karkashin imani idan har imani ya zauna a cikin zuciya to ta nan ne ake fahimta yanzu ma ba da wani labari wata shekara wani dan siyasa da ake tsoransa irin maganganun da mutane suke faɗa suna cewa wai yana da kulun moto haka ake cewa haka mutane suke faɗa kuma abun ya watsa cikin mutane cewa yana da kulun moto to sai suke takara da shi da wani shi kuma wannan sai yake so zai aure sai ya aure na wani babbar gidan wani babban mutum ya nema zai aura wanda ana ganin cewa auren wannan yar babban mutumin zai ba shi dama watakila ya samu nasara akan wancan ɗaya abokin hamayyar tasa ana ganin wannan tatsuniyar labari ne ba tatsuniya ba na kira shi tatsuniya ne kawai to Allah cikin ikonsa sai da aka tafi a ran da za a ɗaura auren masu ɗaura aure suna zuwa garin sai aka tadda ita amaryar ta rasu sai aka amaryar ta rasu wanda ake wasu suke hasashen wai idan an aure ta za a samu nasara akan wancan ɗaya abokin hamayya haka ma mutane suke hasashe wallahi cikin ikon Allah muna zaune mu uku da ni da wani da wani imana muna zaune mu uku sai labarin ya ruske mu sai aka ce lokacin babu waya ba wannan abin zance ne dan jima matasan nan ba sa nan lokacin sai aka bada labarin aka ce ai an daura auren ne sai aka ce ina ai amarar ta mutu ce ta rasu sai aka ce ai amarar ana zuwa a ranar aka samu kawai kafin a isa garin aka samu ta rasu sai suka tsaya ga jana'izar da su masu ɗaura aure wani mutum biyun da muke zaune da su ɗaya sai ya ce an bai da kadirin alama ya sha ɗaya buɗan bakin sai ce kadirin alama ya sha wato yana nuna ubangiji kenan kadirin alama ya sha yanzu ya jingina abin zuwa gaba akan Allah shine mai yin abin da ya ga dama ko ya mai da yiwuwar komai Allah ne yake determine ɗaya shi ko buɗan bakin sa sai ya ce alafazan sa ku yi hakuri da abin da zan faɗa alafazan sa sai ya ce shegewa ne sai faɗi sunan wancan nan ko kuma sai ku fassara wato wannan kissan na bata duk wadanda na faɗa wadanda suka sani sun san me nake nufi sun san waye da waye haka ne ko to amma abin da nake son fitarwa na kissan nan da aka faɗa a circumstances din kuma da ake ganin wadancan mutane shi wannan bai ce zai aure dan waye ka da abokin hamai amma haka mutane suka fassara shi kuma wancan ba wani abu aka amma dai mutane kawai sun shi untar da shi to shikenan wannan shi da aka faɗa sai ce kadirin alama ya shafu ya nasabta abu zuwa ga ubangiji wannan kuma sai ce shegewa ne kaga shi yanzu azaton da za a yi a fassarar da ta bayyana wato wala Allah abinda ake faɗa na shu'uncin wancan mutumin watakila shi ne ya tasiri haka ne ko to kaga bambancin imani da Allah kenan da kuma tunanin duniya wanda yake da imani da Allah a kowane lokaci in al'amari ya faru baya tuna komai Allah yake mai da in shi ne ma abin ya same sai mai da wa Allah in wani abu ne mai dadi ya faru baya banka ba a Allah yake mai da in mara dadi ne a Allah yake mai da to wannan shi ne ake so mu iya fayyacewa tsakanin imani zaunanne a zuciya shi ne yake nusar da mutum ya masa jagora wajen kallon al'amura na duniya sai ya fassara su ta karkashin imani to haka nan hatta mu'amalar da zaka yi da mutane karabiti ma balle mu'amalar da zaka yi da nassosi na alqur'ani ko hadisi ko kuma malaman da suke karantar da qur'ani ko hadisi wanda yake da imani shi a karkashin imani ne zai fuskance su ya fassara abubuwan da yake zuwa daga wajen su wanda kuma a duniyance duniya ce ta zauna a zuciyarsa imaninsa ya yi rauni ko ma babu shi balle a ce yana cikin nifaka to shi kuma wannan zai mai da al'amarinsa ne ta ƙarƙashin irin yadda zuciyarsa take kallon al'amura Allah ubangiji ka shirar da mu hanya mai daidaici to nan Allah subhanahu wataala ya ce bal kanu la yafqahuna illa qalila ba sa fahimtan abinda ma annabi yake gaya musu na wa'azi ne face dan kadan minhum daga cikinsu liman arada Allahu bihi tawbata wadanda Allah ya nufi su tuba su kan suna fahimta daga baya sai su tuba Allah ka samu cikin masu tuba fa ya tuba wa yafqahu dinahu watan sai mutum kaga ya tuba sai ya samu kyakkyawar fahimta ta addininsa wa ma turshiduhum ilayhi min alwafa'i bil ahdi ma Allah ta'ala da abinda zai nusar da su zuwa ga cika alƙawarin da suke ma Allah da biyayya ga manzansa da kuma tsayawa akan koyarwar da annabi ya zo musu da ita abinda muka faɗa ne dai Allah ta'ala ya tara mu cikin lada wannan mutum kuskure mu da roƙon Allah ya ce mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amen.
Kamar kullum akwai tallafi da aka ba wa kwamitin marayu kamar haka. A jiya kafin a yi addu'a bayan an kawo wannan takarda, wasu bayan Allah sun taimaka kamar haka. Akwai wani bawan Allah ya ba da naira 1,000, wani ya ba da 1,980, wasu bayan Allah kuma sun ba da 2,700. Shi ne cikon na jiya ne wannan. A yau kuma abin da aka samu ya kasance kamar haka, wani yaro ya ba da naira 20, wani bawan Allah ya ba da naira 5,000, wani bawan Allah ya ba da 500, wani ma 500. Wani bawan Allah shi ma ba da naira 200 ya ce yana so a sanya mahaifinsa a cikin addu'a, Allah ji kansa kuma ya ba mahaifiyarsa lafiya, tana fama da laruri na rashin lafiya. Wani bawan Allah ya ba da naira 200, wani bawan Allah ya ba da naira 50, wani yaro naira 50, wata bayar Allah naira 50, wani bawan Allah ma ya ba da naira 500. Jumlar da aka samu a teburin da suke tattara karɓan kaya na marayu shi ne 770,000. Sai ta ɓangaren banki, waɗanda suka sanya kuɗi a akawun na banki shi ne Adamu Umar Alhaji ya 1,000, Muhammad Mudassir 2,000, da kuma Suleiman Farito 5,000. Kuɗin da aka sa shi ne naira 800,000. Akawun namba kamar kullum wani ya kira ya ce ba a faɗa ba su ɗauka da dai ba, to sai a ɗauka 2-0-3-1-6 uku, biyu, biyar, hudu, takwas, da turanci 20, 31, 63, 25, 48. Wannan shine account number na kwamitin marayu na kungiyar jama'ati salatin bid'a wa iqamati sunna. Kuma account name, sunan account din shine Katagu Welfare Openness Center. Bankin kuma First Bank. First Bank ne bankin. Sannan wani ya kira ni a waya yace to suna so su bada kayan tallafi a suwa da suwa. Sambo da agurguje dan karanto ko sunaye in fada wadanda sune yan kwamitin nan na lura da marayu wadda aka nada mu shekara biyu kenan zuwa yanzu. Akwai malam Awwalu Magaji tsohon ma'aji na karamar Komar Gama wadda aka fi saninsa da Awwalu Aswad shine shugaban kwamitin. Akwai Alhaji Suleiman Muhammad Kankani shine sakatare. Membobi sun hada kamar haka. Akwai kwararren likitan nan na asibitin koyewa likitan kashi Dr. Musa Muhammad shi ma memba ne. Akwai limamin masallacin bakin FMC Malam Mustafa Adamu wato headmaster na Baba Kafinta ta Hafizul Qur'an shi ma memba ne. Akwai mataimakin shugaban kungiyar wato Malam Rabi Madaki shi ma memba ne. Akwai alkali Mahmud Magaji Gwani shi ma memba ne a kwamitin. Sannan akwai wato Malam Isiyaku Gambaki shi ma Isiyaku Alhaji Gambaki ma'aikaci ne a karamar Komar Katagu kuma mazaunin Gambaki ne shi ma memba ne. To sai kuma ni da yake karantawa ni ma memba ne da kuma limamin masallacin nan principal na Iskadi Malam Yasir shine ma'ajin Malam Yasir shine ma'ajin kwamitin Malam Yasir ma shine mai kokarin tattara kayayyaki duk wanda yake da wani abu da zai bayar na kwamitin marayu ɗaya daga cikin waɗannan da na zayyana zai iya samun sa domin ya bayar da abin da ya sauwaka. Sannan akwai wata baiwar Allah kuka ci a karanta ku to wata baiwar Allah ne ta kawo da Allah take so a taimaka mata ba ta da lafiya kuma ta je an rubuto mata magani cewa yau da ɗanta ne da ita duk ba su da lafiya kuma ba su da hali na sayan magani inda wadda zai taimaka magungunan dai ba wasu masu abu na septrin ne da su paracetamol da sauransu inda wadda Allah zai sa zai taimaka a cikin wannan wata albarkar wannan wata sai sami Malam Abdullahi shugaban yan agaji domin a saya mata. Sannan Malam akramakallahu sai waɗanda suke neman addu'a sai kuma kafin a je ga addu'a wasu suna rubutowa suna da marayu kaza da kaza da kaza ba sa rubuta shekarun marayu kuma su can din Malam Yasir din suna tattara takardu kowace a rubuta shekarunta da kuma kyakkyawan adireshi ko shakikin waɗannan marayu shine yadda za a gane kowane gida ne. Sai wannan akramakallahu suna cewa malam muna da fatan ka sha ruwa lafiya. Malam abinda yake damun mu shine muna neman addu'a akan wani lamari. Muna aiki a asibiti malam tare da wani mutumin kirki kwatsam sai muka ji wai za a canja masa wurin aiki kuma wallahi malam mutumin kirki ne dan haka muke so a taya mu da addu'a kar su canja mana shi da fatan malam zai koma gida lafiya. Sai wani ba Allah kuma shi ma wa sanya shi a cikin addu'a wannan yan agaji ne suka rubuto cewa ya so alqur'ani babba gashi nan yace a baiwa alaramma ya ci gaba da jambaki to Allah ya saka mata da alkhairi. Da kuma wani bawan Allah shi ma da yace akwai yarsa tana kwance tana fama da rashin lafiya a sanya ta a cikin addu'a Allah ya yi mata. To da kuma waɗanda suke kwance a asibiti wasu asibitoci malam gaji ga an sallamo shi yana gida kuma da waɗanda za su ziyarce shi su wajen gaisuwa an sallamo shi yana gida. To da dai makamantansu wasu suna asibitin wasu kuma suna gida kowa sai a sanya shi a cikin addu'a Allah ya yi musu.
Allah ya mana bukatun mu na tsari abin da yake zama to matsala kuma wani zai kai ma ci mana wannan ba sai da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya. wanda suke da lafiya Allah ya kara musu lafiya wanda suke fama da cikakken ubangiji Allah ya yassara al'amuranku Allah ya kawo mana sauki a wannan rayuwa
amin
an kuma da suke fama da matsi a wasassa na kasar da ubangiji Allah ta'ala ya yi musu amin an kuma da suke Falastini suke fama dubi da Yahudawa da Amerika ubangiji Allah ka karya su
amin
Allah ka dauka musulunci a kan kafirci
amin
Ubangiji Allah ka shirya da muhalli mai daiciya. Allah ka sa mu cikin wanda za a yanta su a wannan wata mai albarka. Allah ka karɓi ibadunmu. Ka gafarta mana ka gafarta mana iyayenmu da malamanmu. Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa hdina sabila rashad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma hdina ila ma fihi salahun wa ila fi dunya wa al-akhirah. Allahumma la sa'ala illa ma ja'alta sa'ala. وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم سهل لنا الامور في الدنيا والاخره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين